الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الأربعاء لهدي 25 لوطن جمادى الأولى hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1431 wanda ya daidai da 9 ga watan 5 wato Mei 2010. Ci gaba da karatunmu na littafin al-Rahif al-Maktub tafsirin manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Har yanzu muna muqaddimat da muka fara a tun farkon wannan darasi, wato da suka shafi halayen Larabawa zuwa manzon Allah, kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Satin da ya wuce da na ambata mana cewa daga yau za mu gaggawa mu gama wannan muqaddima, saboda mu shiga abin da ya shafi nasabar manzo sallallahu alaihi wa sallam. To amma bayan wani roƙo da wasu ƴan uwa suka yi, za mu ci gaba yadda muka saba din cewa a bi a hankali har a karance waɗannan muqaddima gaba ɗaya, sannan mu fara. Dama abin da ya sa na yi wacce shawara tunanin ganin akan shiga wasu abubuwan da ina fahimtar kamar wasu daga cikin wanda suke zaune kamar ko ba sa fahimtar su, ko kuma yana tafiya wani wurin daban ba sirar ba. Amma ƴan uwa sun bayyana cewa yin su haka ɗin a cigaba zai fi sa kuma mu fahimci abin da yake shi ne halin mutane, musamman Larabawa da wanda ba Larabawa ba a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama, ko kuma halin da suke ciki kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. To ala ayi halin za mu ci gaba ɗin insha Allah, duk da dai nan wani a ɗan tafi da sauri ɗin, za mu tashi a kan alhalatu diniya, wato halin yanayin al'amuran addini a gun Larabawa ko kuma a Aljaziratul Arabiya kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam. Malam Safiyur Rahman al-Mubarak Furi a wannan littafi nasa Ar-Rahif al-Maktum yana cewa kanat hadhihi diyanatu hiya diyanat al-Arab. Abinda ya gabata na ambatan addinai an yi magana a kan wato masu cakuɗa addinin Annabi Ibrahim tare da shinkoki da bautar gumaka. Aka yi magana a kan Yahudawa, sannan Kiristoci, sannan aka yi magana a kan Majusawa da kuma Sabi'awa. Wannan halaye da ya ambata ko wannan addinai ya ce waɗannan su ne addinan da Larabawa suke yi a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da wannan addini na musulunci. Hina ja al-islam, wato lokacin da musulunci ya zo, yace muqad asaba hadhihi diyanati al-inhilal wal bawaru, likicewa da lalacewa da halaka sun sami waɗannan addinan gaba ɗayan su. Lace inhilali abu gaman ya warware gaba ɗayansa, a neme shi a rasa inda an kulla shi, kamar abin da zai sa har wasu daga cikin masu biyayya ga wannan addinin su watsar da shi su daina bin shi. Bawar kuma ana nufin abu ya lalace shi ma ya halaka. Yace fal mushrikuna alladhina kanu yad'una annahum ala dini ibrahim mushrikan da suke da'awar suke riyawar cewa suna kan addinin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kanu ba'idina an awamira aw awamiri wa nawahi shari'ati Ibrahim, sun kasance suna neta matukar neta daga umarni da hali na wannan addini na annabi Ibrahim da shari'arsa. Muhmilina ma atat bihi min makarim al-akhlaq, suna watsi da abinda wannan addini na annabi Ibrahim ya zo da shi na wato halaye da dabi'u masu kyau. Wa kathura fihi min ma'asi, saban Allah ya yawa a cikinsu. Wa nasha'a fihim ala tawali zamani ma yansha'u fil wataniyin min adatin wa taqalida tajri majra al-khurafat ad-diniyya, sannan abubuwan da suke aukuwa suke samuwa suke tashi akan same su daga masu bautar gumaka waɗanda kwata-kwata dama ba su haɗa nasu addinin da na annabi Ibrahim ba, irin na al'adunsu da gargajiyarsu waɗanda akan ɗauke su ma'ana kamar yadda al'amura sukan gudana na tamfe-tamfe na addini, to su ma suka samu a cikin wato Larabawa bayan gushewar zamani. Wa asarat fil hayati al-ijtima'iyyati was-siyasiyyati wad-diniyyati ta'siran balighan jiddan, wannan kuma yayi tasiri akan rayuwa ta zamantakewa da ta siyasa da kuma ta addini, wato tasiri matuƙa ƙwarai da gaske. Wannan halin wannan addinan na Larabawa kenan yake. Amma al-yahudiyyatu, amma shi addinin Yahudawa, faqad inqalabat riya'an wa tahakkuman, daga addinin da Allah ya turo annabi Musa da shi ya juya ya koma wani addini da ba abin da ke cikin sa sai riya da kuma yin hukunce-hukunce da son rai. Kowanne malami daga cikin malaman Yahudawa ya kaji abin da yake ga dama ya dora wa mutane. Wa sara ru'asa'uha, shugabannin wannan addini suka zama arbaban min dunillah, wato abubuwan da ake bautawa kuma bayan Allah madaukaki. Yatahakkamuna fil nasi, su ne masu hukunci cikin mutane, ma'ana sai abin da suka so ake yin hukunci da shi. Wannan lokaci hakika addinin Yahudanci shi ne a lokacin da misali dab da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 570 kenan, a lokacin waɗannan malamai na Yahudawa kamar yadda suke da'awa sun gama rubuta abubuwan da suka tsara rubutawa akan wani littafi nasu da suke kira At-Talmud ko kuma in ce Al-Mishnah. Shari'ar Yahudanci ta kunsu daga farkonta zuwa ƙarshe kan abubuwan da malamansu suka rubuta na sharhi akan At-Taurat da suka samu aka nasabtawa annabi Musa alaihi salatu wassalam. Na ambata mana a wasu darussan da suka gabata cewa Yahudawa sun samu kansu lokacin Nabukadnezzar ko Nabukadnezzar ya kwashe su ya mai da su bayi a Babil ko? To bayan da suka dawo daga Babil, lokacin da mutanen Farisa suka ƴantar da su daga hannun Babilawa, da suka dawo wani daga cikinsu ana ce masa Ezra a larabce Uzairu, ya yi da'awar cewa zai iya tuno duk abin da ke cikin littafin annabi Musa. Ya zauna ya shata ya faɗa ya rubuta wannan abin da ke hannunsu da ake cema wato Bible, musamman wanda Kirista suke kira Old Testament, ma'ana alkawari, tsohon alkawari. Daga nan suka ci gaba da rubuce-rubuce a kai, suna rubuta sharhi na tafsiri wanda a tsarinsu na ilmantarwa da suke yi a tsakaninsu suna kiransa midrash. Midrash kamar abin da ya shafi dirasa a larabci, shine lugan ibriya suke kira midrash. Midrash shine ilmantarwa da ta shafi tafsiri na wannan littafin da suka zo da shi, suka yi ta ta'liki. Ko wanda malamin sai zo dauki a taura sai ta ta'liki ya tarbuta abin da ya ga dama, yace shine sharhi ga wannan shari'a ta annabi Musa. Daga baya aka samu wasu malaman daban. Wannan ina baku labarin kafin zuwa annabi Isa ne, tsohon labari. Daga nan wasu malaman nasu suka zauna suka rereye wasu abubuwa da suka shafi fiqhu a cikin wannan ilimin tafsirin da suke cewa midrash. Suka sami wata hanya ta ilmantarwa da suke cewa mishna. Mishna ya zo a lugar larabci misna da sa'u, wanda suka same shi ta hanyar maimaita da tikrarin ilimi domin ɗalibai su haddace. To akwai wani malami daga cikinsu ana ce masa Yahuda Hanafi, ya tashi ya tattara irin waɗannan wato rubuce-rubuce da suke cewa mishna, ya haɗa su wuri ɗaya zuwa wani littafi ya sa masa suna mishna ɗin. Ana ce masa Mishnatu Yahuda Hanafi a shekara 220 miladiyya, ma'ana bayan annabi Isa alaihi salatu wassalam. To daga wannan lokaci sai malamansu suka ci gaba da sharhi kuma akan wannan mishna ɗin. Maganar dai a dunƙule nake faɗar ta, don zancen yana da yawa a wannan babin. Suka ci gaba da rubuce-rubuce na bayani me ake nufi da wannan mishna. Littafi ne na fiqhu da suka kasa shi zuwa kashi shida. Akwai abin da ya shafi harkar zira'a, abin da ya shafi wato noma, da abin da ya shafi aure, da ibadar da suke yi a wajen ibadarsu a nan Baitul Maqdis, da abin da ya shafi wato jinayat, idan mutum ya kashe mutum me za a yi masa, da kuma in ya ji masa ciwo me za a biya da diya da hukunce-hukunce kotu da makamantansu, da abin da ya shafi tsarki. Haka za ka ji su kamar kana karanta littafin fiqhu na Musulunci. Haka shi wannan mutumi ya kakkasa abin zuwa kashe shida. Malamansu na Bagdada a lokacin nan suke cewa Babil, wasu wanda ba su dawo ba lokacin da aka dawo wancan, da kuma waɗanda suka yi hijira daga nan Filistin suka sake komawa Babil, suka ci gaba da sharhi irin nasu. Malaman da suke Filistin su ma suka ci gaba da sharhi irin nasu. Wannan sharhi da aka haɗa shi shi ne suke kira Talmud. Sun rubuta shi da Ibriya, kuma a zamanin yanzu an fassara shi zuwa wato harsuna da dama, Turanci, Faransanci, Jaman da sauransu. Babban littafi ne, ya kai mujalladi 20. A wannan littafin shi suna da awasuwa sun gama shi da rubuta shi komai a shekara ta 500 kafin wato bayan annabi Isa alaihi salatu wassalam, wato wannan miladiya da ake cewa 500, kun ga kenan kafin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara kimanin 70. Shi yasa a cikin littafin babu wata ishara, idan dai ba su cirewa suke ba, dangane da abin da ya shafi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma domin me wannan kuma ma'qul, kasancewar sun gama rubutunsa kafin wato zuwan manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam. Daga nan waɗannan mutane suka ci gaba da sharhi da kuma ta'liki akan waɗannan littafai nasu, har ya zama cewa dai duk wani abu na shari'a da suke so sun rubuta shi, kuma sun bayyana me suke so. A lokacin kamar da malamin yake faɗa a nan, malaman nan su ne komai, kuma su suke faɗin abin da suke so a wannan addini nasu. Za ka ga malami ya halatta wa kansa ya fito da shari'a ya dangana ta zuwa ga Allah, ba tare da ya damu da sawa'un Allah ne ya faɗa ko kuwa ba ruwansu da ma dama da annabi Musa. Ba za ka ga suna zancen annabi Musa ce, kamar da za a gani a littafin hadisi namu a Musulunci za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ya ce kaza, su ba ruwansu. Kawai asalin abunsu abinda malamin nan ya tsara, bal har suna itikadin cewa suna da wata makaranta wai idan malami ya mutu saboda darajarsa, malamin mai Yahudi fa nake faɗa, don ina zancen addinin Yahudani. A cikin aƙidarsu wai a kowace makaranta da ake zama a yi karatu a sama daga cikin masu haduwa su yi karatun hadda Allah kan ina ne lafi wanda a zauna a karanta wannan littafin da suke ce mutum mutu da malaman da suka riga suka mutu daga cikinsu da kuma mala'iku da ubangiji wal iyadu billahi sai a zauna a tattauna har ma za ka ji wani malami daga cikin malamansu za a kawo matsala sai wani daga cikinsu ya ce wa abu kaza halal ne Allah kuma ya ce a'a haram ne shi kuma ya tsaya a kan cewa a'a haram halal ne akwai wata kisa da suka kawo a cikin talmud wani lokaci akwai wani malami nasu ana ce masa al-hakam huna sunansa kenan wai na cikin mutane masu baiwa wajen sanin ilimin tsarki cewa abu kaza mai tsarki ne abu kaza mara tsarki ne ma'ana abu kaza mai najasa ne abu kaza mai tsarki ne wai wata rana sai ake tattaunawa a talmud din ma'ana a darasar da ake a can kuna fi mata al-akademiyyah as-samawiyya ma'ana heaven academy ana tattaunawa idan wai dan farin abu ya fito a jikin mutum na alamar kutulta dan dubo ne guda daya wai mutum zai zama mai tsarki ko kuwa wato kalmar kutulta ko ciwon kutulta a gun yahudawa yana cikin ciwon da suke damuwa da shi duk mutumin da aka same shi da wani dan farfari ya fara kutulta to ana fitar shi daga cikin al'umma najasa ne gidansa najasa ne duk abin da zaba najasa ne Allah a wurin su gaba ɗaya in akwai mace mai haila a gida to gaba ɗaya sai dai a fidda ita a je a yi mata khaima kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa suna shaddadawa akan abin da ya shafi haila ko yawa to haka nan kuma duk abin da ta taba tabawa kawai to ya zama najasa kun ga akwai tsanani a wannan addini to a lokacin nan wai sai aka yi sabani wai Allah ya ce a'a najasa ne duk mutumin da yake da ilimin wani sai wani malami a cikin malaman ya ce a'a ai wannan mutumin da yake da irin wannan alamar mai tsarki ne wai aka yi ta nizai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda Allah ba shi da kima a gurin waɗannan mutane sai aka ce a'a to ai yanzu wa zai yanke hukuncin a gane gaskiya sai aka ce akwai wani malami sunansa Huna amma yanzu yana nan a duniya bai mutu ba sai aka ce to ai ka mala'ika mutuwa ya je ta hoci mala'ika mutuwa ya zo duniya sai sami wannan mutumin wani yana zaune a gindin bishiya yana karatun at-taura to wai a ka'idar addinin su indai kana karanta at-taura mala'ikan mutuwa sai dai tsaya gida ka je ka gama sannan ya karɓi ranka dan mala'ikan mutuwa sai tsaya a kansa yana jiran wata dama daga ya dakata karatun sai afka masa a lokacin dama a yadda suke faɗa lokacin daular rumawa ne rumawa sun hana ka karanta at-taura haramun ne a ganka ma kana karanta at-taura to a lokacin shi yana cikin waɗanda suka yi tawaye da daular rumawa suka ce ba za su daina karatu ba an sa ƴan sanda su ne ta neman sa to yana zaune sai ya ji wani motsi a bayansa kamar wani ice ya motsa ko wuce ya yi haka sun yi motsi sai ya ɗauka ƴan sanda ne ko sojojin gwamnati suka zo su kama shi saboda yana karanta at-taura sai wai ga ya gani wai ga wannan da zai yi kun ga ya dakatar da karatu sai mala'ikan mutuwa wu sai ka tsoron sai aka dauke shi wai sai aka tafi da shi wannan majalisa ta karatu talmud aka ce eh to ga mallam Huna fa ya zo yanzu ya zai sai aka tambaye shi kaji ga shi mu mun ce kaza wai Allah kuma ya ce kaza to a lokacin wai bai wani duba abin sosai sai ce a wannan ai hukunci fahara ma'ana gaskiya ne maganar Allah ita ce gaskiya cewa mai tsarki shi ke nan sai aka haƙura magana ta ƙare babbar Huna yanke hukunci abinda Allah ya faɗa shi ne to wannan irin suwar ina na ba ku wani labarin ne ba dan komai ba dan ku fahimci yadda Allah maɗaukaki yake a gun Yahudi kamar yadda aboki yake a wurinsa haka Allah yake a gun ba ruwansa da girmama shi ba komai tsakaninsu saboda a gurinsu a aƙidarsu
suna ganin su ƴaƴansa ne kawai duk abinda suka yi masa ba abinda zai musu suna ganin haƙƙi ne nasu akan Allah ya sa duniyar nan ta zama tasu kuma ya sa su a aljanna shi yasa a cikin wannan littafin da yake hannun Kirista yanzu da suke cewa Old Testament da zai karanta shi daga farkonsa har ƙarshe ba magana tashin alƙiyama ba magana aljanna ba magana wuta amma a cikin shi Talmud din akwai maganganu da yawa tashin kiyama za a yi kaza za a yi kaza amma kuma suna da wata fahimta ta daban dangane da kiyama wasu suna ganin kamar ma a ra'anin rayuwar duniya ne ma kawai za a rayu idan masihun su ya zo zai ba su mulki to wannan shine tashin kiyamar kuma shine aljanna mulki ya dawo hannunsu kawai suke gaba da rayuwa ba sa zancen mutuwa har jahannama lafazin jahannama akwai shi a wurinsu gehennon suke ce mata sun cewa asali wani wadi ne wani kwari ne na wata ƙabila da suka saba ma Allah sunansa banu a wadi bane jahannam daga nan wai aka samu abin da kake maganganun da wannan suna da yawa wannan abin da nake so nuna mana yadda malaman yahudu suke yadda suke fada abin da suka ga dama kuma ya zama addini kun ga hatta akan Allah madaukaki suna ta hakuri waɗannan misalan suna nan da dama wannan shine halin da addinin yahudanci ya kai kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai lokacin kuma da irin wannan abin da suke fada na tattaunawa ta addini a watan makaranta da suke ce mata da Allah ya wai da mala'iku da kuma hakamat sun mutu za ka ga wai idan aka tattauna aka saba su waɗannan mutanen malaman yahuda suka saba ma Allah akan wani abu na wani hukunci yace halal ne suka ce haram to idan ya zama wai nasu ne mai rinjaye wai sai farin ciki wai ƴaƴana sun rinjaye ne ƴaƴana sun rinjaye wani duk yana nan haka yake a rubuce a cikin waɗannan littafai wanda wannan ɗan hutsune ne ɗan kaɗan na irin tashin hankali da saban Allah da suke cikin wannan littafi in na ce maka ɗan kaɗan to sai ka kimanta sauran ka gani yaya manyan suke Allah ya sauke to yace wayuhasibunahu hatta ala qataratin nafs suna yawa mutane hisabi ma na suna kama su da laifi hatta akan abin da kake tunani a zuciyarka tunanin zuciya Allah maka yana kama mu da shi to malaman yahuda suna kama yahuda da laifin in ka saba musu suna cewa duk wanda ya saba wa maganar hakam to yastahiqul qatl ya tantance a kashe shi in malaman yahudu suka yi hukunci cewa ai kaza kai kace kaza sabanin haka to sai a kashe mutum sannan yake wa hamasati shifa da irin ladar da fatar baki take yi motsin baki kawai dan abin da zai ambata ma za a iya kama ka da laifin wa ja'alu hammahum al-hawwata bil mal babban abin da ya dame su shine wato su samu abin da babbar abin da irin babban rabon da za su iya samu wato su karbe dukiyar mutane wa ri'asa da kuma shugabanci wa in za addini ko da addini ya tsorta wantashar al-ilhad wal kufr ya kuma zama wato ilhadi rashin imani da Allah da kuma kafirci ko da zai yadu a cikin mutane wa ta'awunu bit ta'alimi allati hadda Allah alayka da kuma sakaci da waki da karantarwar da Allah madaukaki ya fadaitar akan ta wa amara kullu fardin bi taqdisiha kuma wanda ya umarci kowanne mutum daya daga cikin su ya girmama mata ya tsarkake ta wannan halin addinin yahudanci ke kuma a dunkule ne bi kulli kisa wa amma nasraniyatu amma addinin kirista faqad adat wataniyatan asiratan fahmi addinin kirista ya juye ya zama wani irin wato maguzanci na bautar gumaka wanda ba a iya fahimtar ta domin mun san aqidar kirista ita ce ne cewa annabi Isa alaihi salatu wa salam zuwan nan da yayi to wai ya zo ne dan ya kankare zunuban annabi Adamu da duk ƴaƴan sa zuwa tashin alƙiyama shi yasa suka bude maka su damar su aikata duk abin da suke so da tunanin cewa daga ka je kai abin da ake cewa i'tirafi i'tirafi shine confession da je wurin fada kace nayi kaza nayi kaza shi yana bayan wani kauri sai kuma sai ka tsaya ta baya kace yau nayi kaza nayi kaza nayi kaza mara kyau naje wuri kaza na sa shi kudi nayi waye an yi kaza ya faɗi duk laifukan da yake shi kuma a lokacin sai ce an yafe masa shikenan ta kare sai sake bude wani sabon fefe kuma kuma sannan lokacin akai wani taro 300 ne kai da 25 ba 525 ba 325 a miladiya ya tara malamai yace ai ya kamata ma ya zama cewa a wannan zaman a yadda cewa kawai Yesu dan Allah akwai malaman da suke kan tauhidi na zamanin Annabi Isa ba su saki wannan layin ba ana ce musu al-muwahhiduna har zuwa yanzu akwai gauran su yan kadan zaka ji ana ce musu unitarian a America a cikin kiristoci su ne kadai al'ummar da ba su yadda da cewa Annabi Isa ko dan Allah bane ko kuma Allah har zuwa yanzu amma ba su da yawa kwarai protestant sun yi rinjaye a kansu suke sun ma ruguza musu abubuwa da dama na addini amma dai akwai su to a wannan rana sai aka kama irinsu da yawa aka karkashe waɗanda suke da aƙida ta maguzancin addinin Romawa na bautar gumaka da suka shigo addinin Kiristanci wannan ra'ayin nasu da suka karɓa na Constantine da ya zama shi aka rinjayar a wannan zaman na shekara 325 tun daga wannan lokaci aka fara institutin ko aka tabbatar da aka kafa shi a matsayin hukunci cewa Annabi Isa Allah ne ba wai dan Allah ba mun fahimci wannan mun rike tarihi 325 duk wanda ya kiristanci kafin wannan lokaci bai taba da'awar Annabi Isa Allah bane shi ko kuma dan Allah daga wannan ranar Constantine din ne shine ya kafa wannan abu ya zama musu ka'ida ya shiga wannan addini shine har zuwa yanzu kun ga ya zama me ya zama wasaniya bautar wani wanda ba Allah ba dama mutanen Romawa suna bauta ma kamar mutanen Greek suna bauta ma rana ne su wata da sauran abubuwa ilimin taurari a wurin su yayi nisa sosai a wurin su hatta Yahudawa suka dauka ya shiga cikin abubuwan su ya bata musu nasu addini kun ga asali dai addinin annabawa yana zuwa ne da me da tauhidi to haka nan addinin annabi Musa ya zo da tauhidi mutane daga ba suka gurbata haka nan annabi Isa alaihi salatu wasalam ya zo da tauhidi waɗannan mutane suka lalata da suka shiga addinin Romawa to yace wasaniyatan asirat alfahm ta zama wata gar abin nan wato maguzanci na bautar gumaka wanda wahala ne ma a fahimta domin wata aqida ce da yana da wahala kuma babu wani hankali da ya iya fahimtar wai uku ta koma daya daya kuma ya koma uku ba a taɓa yin wannan ba a tarihi sai akan addinin kiristanci mun fahimci uku ta koma daya ma'ana suna cewa da Allah da Annabi Isa da Ruhi mai tsarki da suke faɗi suna cewa kowanne ɗaya daga cikinsu Allah ne amma kuma a lokaci guda dukkansu abu ɗaya ne Allahn Allah ne Isa Allah ne, Ruhi mai tsarki ma Allah ne, kuma a lokaci guda dukkaninsu guda uku ɗaya ne. Shine Ibn Taymiyyah a littafin sa da ya rubuta al-jawabu sahih liman baddala din al-masih. Yake cewa babu wani hankali a tarihin dan adam da ya taɓa zuwa da irin wannan tunani. Duk wanda ya kirkiro da ilimin lissafi cewa ka haɗa ɗaya da ɗaya dole a ce biyu. In ka ƙara wata ɗayan dole a ce uku ba a taɓa jin wanda ya ce ukun nan kuma za a iya sa equal sign su zama guda ɗaya ba ba a taɓa yi ba duk wanda ya ƙirƙiro alama ko ilimin lissafi to wannan abin ya wuce hankalinsa yau shi yasa hatta a yau din nan idan ka tambayi kirista a ina ya sami Allah guda uku kuma a lokaci guda a ce musu guda ɗaya ne sai ce wannan shi irin wannan ilimin abinda ake nema a gurin mai bi kamar da suke faɗa da Hausa ko mai bi to shi ne kawai ya yadda ya miƙa wuya ba a tunani daga an ji za ka yi tunani akan wannan za a ce za a kore ka daga coci kun ga wannan addini ba zai yi addinin Allah ne wanda a ce hankali ba zai karɓe shi to wannan shi ne halin addinin Kiristanci kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana an riga an shiga musu da wannan wasaniya din shi yasa amma duk da wannan abu Allah madaukaki yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su ne da yahudu da kirista ya kira su ne ahlul kitabi wasu suna tsammanin wai bayan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam aka samu waɗannan mutane ake kiran su ahlul kitabi kuma har ya zama cewa aka halatta auren ƴaƴan su mata da cinyan kansu ba bayan manzon Allah ba a kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addinin suna da kuma wannan kwarikun da lalata addini ya faru tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa Allah mun ce ba mu labari ba a cikin alqur'ani laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam a wani wata ayar kuma yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalith thalatha waɗannan da suka ce Allah ɗayan abu uku ne sun kafirta amma duk da haka ya kira su ahlul kitabi ya halatta auren ƴaƴan su mata ya halatta kuma cinyan kansu mun gani yawa ashe kenan wannan wani hukunci ne na daban wanda Allah madauki ya dora akan waɗannan mutane domin manzon nan namu sallallahu alaihi wasallama manzo na ƙarshe wanda ya fi kowanne annabi daraja addinin da ya zo da shi ya zama cewa a ja hankalin waɗannan masu littafi din su zo su bi shi shi yasa aka dan girmama abin da suka zo da shi ake kiran su ahlul kitabi ina fata mun gane yau amma duk da cewa wannan idan ka kalle su ka kwatanta su da sauran mutanen India da mutanen Iran a lokacin da suke bauta ma wato wuta da kuma mutanen India da suke bauta ma gumakansu suke tsammanin za su kai su ne zuwa ga Allah na sama babba kamar da suke faɗa kunga idan ka kwatanta waɗannan gaba ɗayan su mushrikai ne sirfan babu wani littafi da aka taɓa ba su a wajen imani wane ne wanda ya bi wanda ya yarda da Allah kuma har ma ya yarda da cewa ya saukar da littafi ko da cewa an gurɓata littafin in ka yi sai za ka yi muƙarana a tsakanin su wannan sun fi to irin wannan abin ne Allah maɗaukaki ya musu domin tausasa musu a ja hankalin su su zo yadda da wannan littafin na karshe da aka saukar ga Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ina fata mun fahimci yadda abin yake yawa amma ba wai dan nuna an yadda da addinin nasu to shine yake faɗa cewa wa awjadat khalqan ajiban bayna Allah wal insani wannan addini na Kirista ya samar da ya haifar da wani takumi da ba a taɓa samun irin sa ba ban mamaki tsakanin Allah da ɗan adam a ce yau ga an nasabta wa Allah da don suna faɗar cewa ɗan nan ɗa ne da aka haife shi duk da cewa daga baya suka shigar da wannan a tarjamominsu da suka yi zuwa turanci a sun shigar da kalmomin da suke ishara zuwa ga cewa wannan alaka tsakanin annabi Isa da Allah da suka ce ɗa to suna nufin lalle wai ɗa ne na haihuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa Allah madaukaki ya tsananta wannan magana na yahudawa ko kun ga dinda an ambace shi suna cewa su ƴaƴan Allah ne Allah madaukaki bai dauki abin da wata ma'anar duk da cewa yayi inkari yayi inkari gare su da suka ce su ƴaƴan Allah ne to amma ba irin wannan biological ma'ana suke nufi game da kirista suke nufi ba da suka hajjuye ma'anar suka ce kamar a fasarar sadoshi suka yi kawo kalmar bigotin bigotin aka faɗa na nufin haifaffe wanda aka haife shi amma nusa littafan da suka zo kafin ko kuma rubuce-rubucen su kafin wannan na ƙarshe duk babu wannan lafuzan a ciki su suka shigar da su Allah kiyaye shi yasa Allah madauki shi ta kadu samawati ta tafakkarna min وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا يا كيم متقا أتي أبن ياي كسا أتي سما تاتي كيتي gabaɗaya lamuran duniya gabaɗaya ƙasa ta tsattsage ta rikice komai ya ruso gabaɗayan sa saboda me an yi da'awar cewa Allah madaukaki yana da wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atihi me ati rahmani abda duk mutumin da yake sammai da ƙasa ko kuma duk halitta da take sama da ƙasa da mala'iku da dan adam da aljanu da komai ran ta ce alƙiyama ba zai zo ba a wurin ubangiji ba zai zo gaban mai rahman ba sai gaban mai rahama ba sai ne sai a matsayin bawa babu wanda zai zo a matsayin dan Allah kun ga wannan radi ne mai karfi da Allah madaukaki ya zama cewa babu wani kokonto babu wata shigo amma da zaka dauke ka ka zo kana wani tafsiri a cewa ai ba haka suke nufi ba ba ka za suke nufi ba wannan tawilin gaba ɗaya ba zai kasu ba. Allah ya yashe mu. Yace wa lam yakul laha fi nufusil arabi almutadayyinin bi hadha ad-din ta'thirun haqiqi. Wannan addini na wasaniya na kiristanci da yazo ya dauki da ya dangana wa Allah. To bai kasance a cikin zuciyar Larabawa yana da masu hatta Larabawan da suke wannan addini da suka karɓi kiristanci to bai yi tasiri mai yawa a zukatansu ba. Domin addini ne da a hankalce baya karɓuwa shi yasa Allah maɗauki ya kira su ne abwali batattu. Domin a kan jahilci suka ɗora waɗannan abubuwan saɓanin Yahudawa. Yahudawa duk abin da suka yi bisa ilimi suka kangare suka kauce wa Allah maɗauki. Suka kauce wa addinin Allah da inadi da kangarewa da girman kai da nuna sun fi kowa amma banda kirista. Kirista jahilai ne kukin ba abinda suka sani na addini. Zaka kaɗan za ka samu wanda zai gaya maka ya fahimci abinda yake karantawa a littafin su. Shi yasa da'iman sun suka je wurin bautar su ba komai banda su yi wannan waken su yi wake da raye-raye in ma ba rawan zai a yi waƙar a sa kiɗa inda suke fi sa kiɗan wani kun kuma ba kiɗan shi kenan kowa zai kama hanya ya ce a wannan satin an gama gafarta masa komai shi kenan kuma kafin wani satin ya sake lauda wasu laifuffuka ɗin da ba. Babu wato wani ruhi a cikin zuciya ta wata alaƙa tsakanin bawa da Ubangiji. Don haka bai yi tasirin da za a ambata ba wato zukatan Larabawan da suka karɓi addinin Kirista. Saboda me yace bi bu'di ta'alimiha an tiraz al-ma'isha allati alifuha. Saboda wato wannan karantarwa ta wannan addinin ta yi nisa kwarai da irin tsarin rayuwar da su suka saba da ita. Su Larabawa rayuwar da suka saba da ita rayuwa ce ba ta irin wannan aqida ta maguzanci da aka lullubo ta aka sako ta a cikin addinin Kirista ba. Walam yakunu yastati'una al-ibtida 'anha. Maskatan shi kuma za su iya lita da irin wannan rayuwar da su suka saba ba. Rayuwar da suka saba ita ce ne yadda da cewa akwai Allah madaukaki shine ya halicci komai da komai. Wannan duk Larabawa ba su yarda da shi ke. Waɗanda suka koma suka bauta ma gumaka a cikin su ma ba sun bauta musu ne saboda tunanin cewa wannan gumakan su suka halicci sama da ƙasa ba. In ka tambaye su wa halicci sama da ƙasa za su ce waye Allah. Amma ta hanyar wa za a bauta wa wai a jigun Allah sai suka zaɓi waɗannan gumaka suka ce wai ai sunayen mutane ne masu ƙarfi ba za su jigun Allah direct ba sai ta hanyar waɗannan mutanen masu ƙarfi. Wannan shi ya haifar musu da shirka. Amma ba ka zo ka ɗauki mutum ka dangana ka ce ɗan Allah ba ne wannan tunanin bai karɓi abun Larabawa yadda ya kamata ya karɓu kamar yadda kirista suke so ba. Wa amma sa'iru adyani al-arab amma sauran addinan Larabawa yace fa kanat ahwalu ahliha ka ahwali al-mushrikin. Sauran addinan da aka ambata wato halayensu kamar halayen mushrikai ya kasance. Faqad tashabahat qulubuhum zukatansu sun yi kama da juna wa tawaradat aqaiduhum wa tawafaqat kuma aqidunsu sun haɗu da juna kuma sun yi ittifaqi. Wannan wa tawafaqat taqaliduhum wa awa'iduhum sannan abubuwansu na gargajiya da al'adunsu duk sun zo sun yi kama da juna sun yi ittifaqi sun dace da juna. Allah kyau. Wannan al'alar diniya ce. Suwarun min al-mujtama'i al-arabi al-jahili. Wasu surori ma'ana wani yanayi fefefefe zai nuna mana na yadda za mu fahimci kamar faifan fim na yadda za mu fahimci wato society ɗin Larabawa a zamanin jahiliya. Yaya zamansu zaman ijtima'i ma'ana zamansu na zamantakewar yau da kullum yaya suke. Yace ba'da al-ba'si an siyasatil jazirati wa adyaniha. Bayan mun yi bincike mun tattauna mun yi magana akan tsarin zamantakewa na siyasa da kuma addini na wato Larabawa na jazirar Larabawa yajmunu bina zai kyau gare mu an nulqiya shay'an min ad-dawi mu jefa wani haske ma'ana mu yi wata magana ala ahwaliha akan halin ita jazirar Arabiya al-ijtima'iyya bangaren wato social halaye ma'ana zamantakewar yau da kullum da kuma halin tattalin arziki shine iqtisadiyya wal khuluqiyya da kuma halin zamantakewar dan adam wato halaye na dan adamtaka. Wa fima yali bayanuha bi ijazi ga sunan na ambace su duk da dai a dungule. Na farko al-halatu al-ijtima'iyya halin zamantakewa na yau da kullum yace kanat fil arabi awsatun mutanawwi'atun akwai wato tabaka tabaka an ce awsaf ne da kun tabaka tabaka mataki mataki class class na mutane a tsakanin larabawa takhtalifu ahwalu ba'dha an ba'd halin wannan wato abinda ke nufi larabawa ba kansu daya ba wajen darajar yadda kowanne ke daukar kowanne akwai masu kudi akwai matalauta kamar da kowace al'umma dama za ta samu wannan akwai masu mulki to waɗannan halaye su yake nufi da awsaf yau kuma kowanne suna da bambancin su fakanat alaqatu rajuli ma'a ahlihi fil ashrabi a cikin manyan su masu darajar su ma'ana manyan mutanen su to alaqar namiji da mace ta kasance ala darajatin kabiratin min ar-ru'yi wa taqaddum halin alaqar tsakanin namiji da mace yana da kyau kuma akwai ci gaba cikin sa zai gaya mana ne halayen ya kakkasa su zuwa ga manyan mutane a ciki to su za ka suna dan girmama matansu akwai kuma matsakaita akwai kuma wato na can ƙasa talakawa za mu ji su yadda alaƙa su suke da mata wa kana laha min hurriyatil irada ta irin wannan tsakanin manyan wanda suke cewa ashraf za ga akwai hurriyar irada za ga kowanne ana ba shi mace tana da yanci na ta zaɓi abin da take so wa nafadul qawli da kuma ta zartar da magana da ta ga dama ma'ana ta faɗi magana ta kuma a iya zartar da ita suna da al-qistul awfar na wannan irin abu din ma'ana rabo mai yawa na yanci da kuma faɗin magana kuma magana ta zartu wa kanat muhtaramatan mace a gurin waɗannan larabawa irin wannan matakin da mutane manyan larabawa kanat muhtarama ana girmama mata masunatan ana kiyaye ta ana kula da ita tusallu duna hasuyuf ana zare ta kubba a yaki saboda kare mutuncinta saboda darajar da ita ke da ita wato ita mace wa turaqu dima'u ana zubda jini wa kana ar-rajulu idha arada an yamtadiha ko an yamtadaha bima lahu fi nazar al-arab al-maqam ath-thani idan mutun yana so a yaba maka da wani abu da yake da daraja da wani mataki mai matsayi a wurin mutane min al-karami wajen wato a ce mishi mai karimi ne wa shaja'a ko a ce mutum gwarzo ne to lam yakun yuqatibu fi muhdani awqatihi illa al-mar'a baya magana da kowa sai mutum ma'ana sai akan sha'anin mutum saboda girmama mace in yana so a girmama shi ko a bashi darajar sa cikin abin da yake za a ce abu mai daukaka ne to shine ya nuna shi mai kare mutuncin mace ne wato ya faɗi matsayin alaƙa da matarsa wannan ina bashi daraja yace wa rubbama kanat al-mar'atu idha sha'at jama'at al-qaba'il lit-talani idan mace ta so a wancan lokaci za ta iya hada kabilu gaba daya su zauna lafiya wa in sha'at in mace ta so ash'alat bainahum nar al-harbi wal-qital za ta iya wato rura wutar yaki tsakanin su ai ta yaki shekara da shekaru wa ma hadha kulli amma duk da haka faqad kana ar-rajulu yu'tabaru bila niza'in ra'isan usra ba tare da wani tantama ba wato namiji shine shugaban wato family shugaban gida ma'ana magana magana sa wa sahibul kalimati fiha kuma shine mai fadin magana ta karshe ra'ayin sa shine ra'ayi magana ta ita ce magana in aka ce sun saba da mace to magana ta ita ce magana duk da wannan girmamawa wannan ba ya ce mana agume a tsakanin manyan ashrafin su yawa wa kana irtibatu ar-rajul bil mar'ati bi 'aqdi az-zawaj a ce mace tana da alaka da namiji yakan kasance ne ta hanyar kulla aure tahta ishrafi awliya'iha karkashin kulawa da shugabanci na waliyanta ita matar kamar da muka sani yana cewa mace iyali wato iyalinta ko waliyanta su za su dauke ta su ba da ita aure ga mijinta haka ne ko ولم يكن من حقها ان تفتات عليه اذا ما تربت da iko da hukunta abin da take dama wato kafin su hukunci su waliyan iftiyati shine mutum ya fadi wani abu daga san ransa bayan kuma yana da shugaba a kansa mun fahimci wannan misali mutum yazo a madadin sarki ya yanke wani hukunci ko a madadin shugaban al'umma ya yanke wani hukuncin kisa sai ya kuma ya kashe shi wannan iftiyati ne ala waliyil amri ko da mutum yana da laifi asali idan mutum yana da laifi me yake ba dauka sai a kai kotu ba a yi masa hukunci yawa to wanda zai dauki hukunci a hannunsa mai hukuncin bai ba shi dama ba yayi abin da yayi gaban kansa to shi ake cewa iftata ala wali al-amr yawa yayi gaban kansa ko ya dauki hukunci ya bayar da hannunsa wannan kuskure ne a cikin al'umma Allah ya yi
kamar da muka samu wani lokaci a ce haka kawai idan kaga wani ya saba maka kawai maimakon ka kai shi tsara ko ya saba ma al'umma haka gaba daya misali a nan unguwar ga wani mai laifi in ko a dauke shi a kai wa hukuma yi masa abin da za su yi masa na hukunci ko kuskure ne ko daidai sai a ce a zo ai a far masa ko a kona gidan ko a yi irin waɗannan abubuwa Allah ya sauke waɗannan abubuwan ɗabi'u ne na ɗan adam babban abin da za su jawo haka dai a samu tashin hankali amma abin da ya fi nizami da adalci da komai to shine a dauki hukuncin nan a je a kaiwa masu hukunci kuma ko da ba adalci wannan shine tsarin da ya kamata a yi sawa'un za su yi hukunci ko ba za su yi domin in aka ce misali har ko kuna zaune sai wani leko masallacin ne ya ce mana kai an samu wani maye a nan gidan ga wani mutum nan ana jin maye kawai sai a fita sai a je a kai kana zaune kana a gidanka sai ka ga mutane sun zo sun ce wani abokin gaban ka ya turo sai ya ce kai ma mai za a zauna lafiya ko ba a zauna lafiya ku dai dan sai irin waɗannan hanyoyin ba ka taimakawa mutane su samu natsuwa su mika lamuran su zuwa ga waɗanda suke hukunci sawa'an sun yi daidai ko sun yi kuskure su ba su da laifi su al'umma ne domin duk abin da zai jawo al'umma ta rikice a samu tashin hankali to musulunci baya son wannan abu ba wai kare masu laifi ba ne a tsari ne na zamantakewar dan adam in aka ce irin wannan abin za a yi to ba za a samu zaman lafiya ba sai ga cewa duk lokacin da kai ma kake da wani abokin gaba ka sai je kullo da shi da abokansa sai a zo a far maka a ce ai kai ma ka yi kaza ko da ba kai ba wannan baya nufin mutane kuma su zauna suna ganin ana laifuffuka ba sa kokarin su ja hankalin masu hukunci a daina duk abin da aka ji ga abokan zai faru to a je a kai rahoto masu hukunci na su zo su kama wanda yi wannan laifi in ido da ido aka gan shi haka a tsare shi masu hukunci zo su kama shi in labari aka ji ko tuhuma ko kuma wani abu shi ma sai a dauka biya kai wannan ya fi sa a samu zaman lafiya wani lokacin amma ran mutane ba ki sai kuma a je a yi wani abu wanda daga baya kila sai abu a ce da ba haka ake Allah ya kyauta a taƙaice wannan kalmar iftiyadi shi ya jawo hannu shiga wannan babu ne ba ta cikin karatun mu yace bainama hadhihi halatul ashrafi wannan shine halin manyan mutane a cikin larabawa kana hunaka fil awsaf al ukhra ataya ada wato a sauran matakan ko darajojin ko ajujuwan mutane din matsakaita da talakawa kenan anwa'un min al ikhtilaf bain al rajul wal mar'a akwai wato takubin tsakanin maza da mata ma'ana in ka je gidan manya labarin da muka ambata yanzu ne shi zaka ji mace tana da ɗaya daraja gurgudan hali amma duk da haka dai namiji shine mai magana ta kace amma a tsakanin matsakaitan mutane da kuma talakawa abu larabawa zamanin kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba ruwan su da kare mutunci haka za a ga maza da mata suna zaune ana hira buɗe inuwa da wannan zirara wannan da fitira kawai ba ruwan su haka za a rayuwar jahiliya take ai abin da aka gana ma yace la nastati'u an nu'abbira anhu illa bid'arati wal mujuni was-sifahi wal fahisha yace ba abin da zamu iya bada labari kalmomin da zamu yi amfani da su mu wasaka maka halin larabawa masu kananan aji ma'ana talakawan su da matsakaitan su a zamanin da kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shine sai dai mu wasaka maka da wannan kalmomi guda hudu wanda dukkan ma'anar su shine da'ara shine ma'anar abin nan harkar fasikanci wato kamar ana cewa buyuti da'ara gidajen fasikanci gidajen karuwa inda za a je a ji karuwa ana zo ana sanar da su shine da'ara shine dai mujun fitara sifahi shine dai kuma duk ma'anar sa dai yin zina fahisha ita ma zai ce zina yace wannan shine halin ma'ana tsakanin maza da mata babu wani shamasi kawai mutum ya aikata abin da yake so duk matar da ya gani kawai shi kenan zai kama ya abin da ya gana ma da haka rayuwar su take kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa za ku ji al'ummomi suna faɗan cewa su da ba su daular ba wani abu ba da daular Farisa Iran da aka turo wakili lokacin da Sa'ad ibn Abi Waqqas ya tura Abdullah ibn Rawaha
yaje magana da Ibn Umar ne yaje masa magana ko yayi magana da sarkin su a lokacin nan mamaki mai cewa yaushe har laraba su daga mun Abu Azzaz go da wata kalma za su ga mana saboda tsaban ne na su da ba komai bane su addinin nan na musulunci shine ya daga su za ka riko da shi kuma shine daukakar su suna sakin su kuma sai Allah madaukaki ya mai da su mai da fiye da Allah ya shi da haka a lokacin nan shi yasa suke wato aka rena su amma da yake da suka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke riko da addini yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su shi yasa a lokaci dan kankani rubu ukar shekara 25 suka sauka da duniyar nan gaba daya ta zama su take bi saboda ne saboda imanin nan da kuma tsayawa kan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 2 na Abubakar shekara 10 na Umar shekara 12 na Uthman nawa kenan in ka tara gaba daya ba 24 ba yawa farko shekara Ali dama saboda abin da ya faru na rikice-rikice a tsakanin musulmi wajen magana abin da ya shafi khilafa ba a samu ko jihadi ko kaza ɗaya ba ta shigo karkashin musulmi ba zamanin Ali saboda ba a samu nutsuwa ba sai daga baya aka ci gaba to wannan a rubu'in ƙarni wato shekara 25 ko shekara 24 ban manya-manyan daulolin da suka fi kowanne daula ƙarfi aka saka darajar musulmi har ya zama wani abu a idan wanda ba musulmi ba ita ce ne riko da addinin da annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi ka zama mai gaskiya ka zama mai san jama'a mai san ka zauna lafiya kuma sannan su ma kansu kristan karke musu rashin adalci in a office ne kai ne shugaba da su a ciki kan ka kuma arnan banza ba za a bashi haƙƙin sa ba wannan musulunci bai zama da wannan abun ba kai masa adalci ka ba shi haƙƙin sa domin ya cancance shi kasar nan yana jin shi ma dan kasa ne ba wai yana jin shi ma dan kasa ne yanda kake ji dan kasa don haka yana da yanci ya samu aiki yana da yanci ya kaza baka da ikon ka ci masa wato haƙƙin sa ka hana shi wannan kyawawan halayen da za ka yi su ne za su sa ya ji cewa eh wannan addinin naka gaskiya ne har yanzu ne ba su rutu ba amma kullun tsakanin ka da shi zagi ba maganar ka zo ka jawo shi yar kyauta da za ta ji hankalin ka ka duba yanzu ko dan abu ka bashi komai kankanta za ka ga cewa yana farin ciki sai yayin wata guda yana gode maka in ka bashi kyautar ko da naira 10 shi kona ko ba ka ci to ina waɗannan abubuwan mu ba ma istiglalin su kawai sai ka ɗauka kamar kai ne kawai dole kai musu hukunci irin na ahalin dimma a ƙasar da shi ma yana jin sigirin ne to abun ba ka yi ki dole sai mun karanci yadda zamantakewa take da inda a ce ƙasa ce da gaba ɗayanta komai namu na shari'ar musulunci ne dama su kuma sunan su ahalin zimma su ka iya wannan tunani amma ba ahalin zimma bane suna ji da yancin su don haka dole mu yi zamantakewa ta girmama juna ta bangaren nuna musu halaye masu kyau har ya zama cewa sun zo sun karbi addinin mu saboda kyan halin mu ba wai saboda cewa a'a dole su fahimci namu ne gaskiya ba duk wanda kake alaka da shi kuma kullun so kake dole sai ya fahimci kai ne akan gaskiya bayan halayenka ba su nuna masa wannan kai ne akan gaskiyar ba gaskiya ba zai dauki abin da kake faɗa da muhimmanci ba ina fata mu fahimci wannan abu yawwa dole ne halayen mu canza mu zauna da kowanne dan adam zama na alheri da jan hankali har ya zama cewa ba zai wato nuna mana wulakanci ba kuma zai girmama mu saboda mun rike abin da muka yi imani da shi mun yarda da shi kuma muna aiki da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace yana cewa rawal bukhari wa ghayruhu al imam al bukhari ya rawaito an aisha radiyallahu anha daga aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama as siddiqa bint as siddiq radiyallahu anha wa ardaha cewa inna an nikaha fil jahiliyyati aure a zamanin jahiliya kana ala arba'ati anha ili hudu ne aure a zamanin jahiliya kala hudu ne miji tace fanikahun minha haka ne ko yawa fanikahun minha nikahun nasi yau wani auren daga irin sa akwai irin auren da muke yau wani iri ne yakhtubu ar-rajul ila ar-rajul waliyatahu aw ibnatahu mutum zai je neman auren yar mutum ko kuma wanda wani mutumin yake walici akan ta ya ce ga shi ya zo yana neman aure ko ya tura a nema masa shi kuma wannan mutumin ya ɗauka ya ba shi ita a yi aure wannan shi ne irin auren da muke to shi ma akwai shi a zamanin jahiliya ne ba wai gaba ɗayansu suke ba sa aure ba akwai irinsa ana yi fayusdiquha, wannan yusdiquha ne ba fayusaddiquha ba, yusdiquha an yu'tiha sadaq, afdaqaha an ya bata sadaqi, fayusdiquha thumma yankihuha, sai ya bata sadaqi sannan ya aure ta. Mun ji iri ɗaya ko nau'i na ɗaya kenan. Yace wani kahun akhar, Aisha tace wani kahun akhar, wani auren kuma kana ar-rajulu, mutum ne sai ya kulu limra'atihi, sai ya zo ya samu matarsa sai ta mike, idza tahurat min tamfiha, idan ta tsarkaka daga hailarta, haila ta ce tamf da tawo, sai ya ce da ita arsili ila fulanin fastabdi'i minhu, ma'ana ta ce ki je gunwa ne, wai matarsa ce fa ta yi tsarki, sai ya tura ta gidan wani, yace ta ce ki je gunwa ne ki kwanta da shi, wa ya'taziluha zawjuha, sai shi mijin ya kyale ta, wala yamassuha abadan, har abada kuma ba zai taba ta ba, hatta ya tabayyana amluha min zalika ar-rajul, domin shi ya san ya mika masa ita da tsarki ko, sai ya bayyana cewa ta haihu da wancan mutumin tukuna. Alladhi tastabdi'u minhu, istibda'i shine isti'malul bid'a, al-bid'a shine wato abin nan jikin mace ba wai tsoka ba, nan ana nufin ishara ne ko da litafan fikihu an ce bid'a, ana nufin wato shi kansa ainihin wato saduwa ko kuma jikin mace da ake wato saduwa tsakanin namiji da mace da shi, shine abin da ake nufi da bid'a. To istibda'i shine mace ta je ta kwanta da wani namiji, fa idza tabayyana amluha, in ta dau ciki ya bayyana cewa ta dau ciki, asaba azawju, a shige na sai mijin shi ma sai ya zo ya same ta, sai tara da ita, idza ahabba wa in yaso, wa in nan ne kamar ma ku bayyana abin ba, saboda tsabar rudan da yake cikin sa, ko mutum ne yana da matarsa ta yi tsarki daga haila, kai ba abin ma ba dadin ba, ko sai tura ta je gidan wani, idan ta je wace ta kwana da shi, ta kwana da shi har sai ta dau ciki, to ganin ta dau ciki ya bayyana cewa tana da ciki, to shi kuma in yana so sai zo shi ma sai tara da ita, wannan wai haka ake wannan rayuwa ce. Aisha ta ce wannan irin abu akwai shi a jahiliya, wallahi masaha abadan hatta ya tabayyana amluha min zalika ar-rajul alladhi tasati yaki ba, ma'ana ba dama ya rabbi ya ce ba na saban la yastati'u an yamtani'a minhu ar-rajul, yace wannan ta ba na saban mun wannan, to irin auren su wai daki sai kuma kenan ta zama matar sa, sai je sa ta daki kenan ka sai nikahur rabi, nau'in aure ne na hudu wanda suke yi a jahiliya, shine yastami ibnatu shafi, mutane da yawa sai su hadu, fa yadkhuluna ala al-mar'ati la tamtani'u mimman ja'aha, kaman wannan kenan mutane da yawa nan bai kayyade rahab mutum tara ko makamantin haka ba, duna ashara ba, sai su zo da yawa, wa hunna albagaya, nan za ka fahimci wani abu, ma'ana kamar matan kenan za a samu su yasibna ala abwabihinna rayatin, kamar a ce gidan mata na karuwai, kowace ga kofarta, sai ta zauna kofar ɗaki, su kuma mazan su zo su ma kowanne su shiga, kowace kuma da tutarta da ake gane ta da shi. Yansibna ala abwabihinna rayatin, suna da tutoci kowace sai ta kafa kofar ɗakin ta, takunu alaman, sai ta zama alama, wanda ƴar wani kuma ma kila da ma ba san ma waye baban nata, ba zan san ƴar wani, faman aradahunna dakhala alayhinna, duk wanda ya so sai shiga kosu, fa idza hamalat ihdahunna, idan ɗaya su tai ciki, wa wada'at hamlaha jama'una, sai su taru su ma, wada'u lahum alqafa, sai a je a kira mai ilimin qiyafa. Ilimin qiyafa abun larabci shine ilimin gane asalin mutum, akwai wasu mutane Allah ya hore musu ilimi a larabawa, in ya kalli kafar ka zai ce wane shine baban ka, zai gano wannan kafar ta yan kabila kaza ne kawai, sai kuma a gano cewa wannan ga kabila da yan tasibu ilaiha, kuma har a gano baban sa ta wannan hanya ne, to sai a je a gano a samu mutum mai wannan ilimin na qiyafa, thumma alhaqu walada hadhi alladhi yarawna, sai su ɗauke su wannan dan na wane ne, falsaqahu bihi, sai ya zama dan, sai adoptin din sa shine falsaqahu, wanda ilfata alwalad ma'ana ya adoptin dan da ba nasa ba, yau mun san adoptation na yaya ko ma'ana ne sai tabannin sa a larabci ana ce maka tabanni a Hausa fa ka dauki dan da ba naka bai zama naka ko dogon bayani ke ba wata kalma daya a turanci adaptation ba agola ba agola ba ba agola shine kai aure mata ta zo da da ko ba haka ba yawa amma dan da ba naka ba kamar misali mutum ya je gidan marayu ya dauko da ya zo ya rike shi a wurin masunan sa agola ya kula da shi ya sunan sa da Hausa dan ruko a dan ruko kuma iyayensa suna nan kai ka dauko ka rike nan dan sun juwa to haka ba wannan shine zai kuka to shi kenan dai Allah ya kiyaye mun dai fahimci abu in fata hu shine ka dauki da kai ka rike shi ya zama naka wadu iyan ibnuhu sai kuma a kira shi dan la yamtani'u min dalika shi ma ba dama ya ce yaki ba dan sa bane falamma ba'atha Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam amma lokacin da Allah madaukaki ya aiko Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi manzo da shari'a mai tsarki marar dagwalo irin wannan dagwalon hadama nikaha ahli jahiliya sai rusa aure irin na jahiliya wannan marar tsari din ne wato takuda ansab domin daga cikin manyan maqasid na aure kuma har ma ya zama cewa an sa shi daga cikin maqasid shari'a manya aka dora wa shari'ar musulunci duk shugaba na al'umma wajibinsa ne kiyaye wa mutane ne nasu kiyaye nasul abinda ake nufi da shi shine a kiyaye duk abinda zai sa nasaba da nasaba ta takuda ma'ana wajibin shugaba ya hana zina ya hana gidajen zina wannan shine hikimar da ake amfani da ita wajen wato tsare mutuncin mutane domin babban kazanta shine a ce wai ga mace wannan ya je mata wannan ma ya je mata wannan ma ya je mata la haula wala quwwata illa billah kuma a zo a ce za a samu da a samu dan nan a rasa wanda za a nasarta shi ga shi babban abin da aka shine cin mutunci ga wannan da ubuwa da take da muhimmanci da tarbiyya ma'ana mutum a ce ya samu ubansa yantasibu ilai ubansa ne ya san babansa ne shi ne zai masa tarbiyya wato ba karaman alheri bane a rayuwar dan adam ka binciki wanda ba shi da shi ka tambayi zuciyarsa ka ji irin damuwar da take ciki don haka irin wannan takudin a ce kawai a zauna irin na karnuka ko zama irin na tumaki ko ne na dabbobi ma wato musulunci ba zai da irin wannan ba shi yasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya rusa irin wannan aure din ya tabbatar da wato aure iri guda daya shine da kahul islam yace fa hadama nikah al ahli al jahiliyyati kulluhu illa nikah al islami al yawm sai musulmi aure irin na musulunci ne yau da muke wa kanat tinnahum istima'at bain al rajul wal mar'a ta'qiduha sifar al suluf a lokacin jahiliyya akwai wanda ya rinjaye a irin wannan yaƙe-yaƙe na ƙabilanci yasbi nisa al-maqhuri sai ya kwashi matan wanda ya rinjaya din fa yastahilluha sai halatta makan wannan shi ma duk ba a koshi a jahiliya walakin al-awlad alladhina takunu hadhihi ummuhum amma ƴaƴan da wannan za ta zama ita ce uwarsu yalhaquhum al-aru muddat hayatihim sai zama cewa sun shiga takaici da tsiraici da damuwa shine al-ar abun kunya gaba ɗaya rayuwarsu domin za a je a yaki wanda ya rinjaye sai kwashi matan mutum gaba ɗaya da aka rinjaye shi sai zo kuma ya halatta ma kansa kamar da idan an je yaki ake samu bayi yace wa kana min al-ma'ruf fi ahli al-jahiliyyati kuma yana daga cikin abin da suka sani a zamanin jahiliya annahum kanu yu'addiduna bayna az-zawjati suna yin auren mata fiye da daya shine yu'addidun at-ta'addud shine ka auri akthar min zawja tawwa min ghairi haddin ma'rufin yantahi ilayhi ba tare da wani adadi da yake tsayawa gare shi ba mu auren mu a musulunci adadin nawa ne hudu ne yawa ba yadda wasu za su zo da jahilci su ce wai aya qur'ani ba hana ba kaza da kaza har mutum yaje auri mata 86 wannan babu shi a musulunci yawa a musulunci inda zaka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wajibi ne mutum lalle ya takaita zuwa ga hudu kada ya wuce hudun ne. To Larabawa suna auren fiye da wato mace daya, fiye ma da hudu ba ma iyaka. Hatta haddada Al-Qur'anu, haddada Al-Qur'ani ya haddade fi 40 zuwa hudu. Wa kanu yajma'una bayna al-ukhtayn. Haka ne kuma a lokacin mutum sai auri ya da kanwa ya hada su daki. Ma aurensa duka matansa ne. Ga ya ga kanwa. Duk musulunci yazo ya ana wannan. Wa kanu yatazawwajuna bi zawjati aba'ihim. Haka nan mutum zai iya auren matar babansa. La hawla wala quwwata illa billah. Idza talaquha. Ba wai in ya mutu ba. Idan baban mutum ya saki mata sai shi kuma sai ya zagaya sai ya je aure ta. Duk zauna. Duk haka ake yin wannan kwadan da dagwalon a jahiliya. Aw matu ko idan sun mutu. Matu anha idan ya mutu ya batta. Hatta naha anhuma al-Qur'anu. Har sai da al-Qur'ani ya hana waɗannan nau'i guda biyu. Ya wuce. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabilan. Lalle wannan abu mutum ya auri matar babansa, lalle alfasha ce, abin ƙi ne, kuma tun da shi a matsayin hanyar da za a rayu a kanta a yi aure ko a zauna wato a hayayyafa. Sai kuma yake hurrimat alaikum ummahatukum. Uwayenku mata, a nan Hausa ta kuta ta fi tamu gani. In ka ce iyaye sai ka ce mata, a damu, ko? Domin mun ce ummahatukum mu sai mun ce iyaye sai kuma a ce mata. Amma a hau a tsakkwatance uwaye za ka ce. Yawwa, uwayenku. In maza ne kuma ce ubanninku. Kaga duk ba buƙatar kara wani ƙarin bayani. Yawwa, hurrimat alaikum ummahatukum. An haramta muku uwayenku. Wa banatukum da ƴaƴanku mata da kuka haifa. Wa akhawatukum da ƴan uwanku. Mutum ya hau aure ya sako kanwarsa, haramun ne. Wa ammatukum da gwaggwanninku. Gwaggo ita ce ya ko kanwa ta uba, gefen uba. Yawwa, wa khalatukum da kuma innoninku, wato ya ko kanwa ta bangaren uwa, ita ake ce makala. Yawwa, duk wannan haramun ne ka aure ta. Wa banatul akhi da kuma ƴaƴan mata na ɗan uwanka, uwanka ne ko kaninka yana da ƴaƴansa mata, to haramun ne ka aure su. Sai dai kuwa iya hada da ƴaƴanka da ƴaƴanta. Mun gane wannan? Yawwa. Amma kai din wa ko kani ka auri ƴaƴa mata na kaninka ko wanka, wannan haramun ne. Shine banatul akhi. Wa banatul ukhti da ƴaƴa mata na kanwarka ko yayarka. Wa ummahatukum allati arda'nakum da kuma uwayenku da suka shayar da ku. Ma'ana uwar da take ba mahaifiya ba, amma wadda ta shayar da kai nono kana karami. Idan kana karami kana shan nono aka dauke ka aka kai ka wani gida wata mata ta shayar da kai, to wannan matar haramun ne ka aure ta. Haka nan ƴaƴanta sun zama ƴan uwanka, haramun ne ka aure su. Mun gane? Yawwa. Wannan duk suna nan a cikin littafin fiqhu, kuma littafin tafsiri za a fahimta, amma dai tunda ya zo a cikin littafin za mu karanta mu fassara. Allati arda'nakum wa akhawatukum min arda'a. Haka nan ƴan uwanku mata ta bangaren arda'a, ma'ana ƴaƴan wannan matar da ta shayar da kai, to haramun ne ka aure ta. Wa ummahatu nisa'ikum, haka nan uwayen matanku, sirikanku kenan ko mata, matar da ta haifi matarka, to haramun ne ka aure ta. Yawwa. Wa raba'ibukum allati fi hujurikum, da abolanku wadda suke dakunan matan a cikin gidanku kuna tare da su. Min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna, wanda matanku da kuka riga kuka dukuli da su suka haife su. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna, amma in ba ku riga kun yi dukuli da su ba, wato matan ka auri mace baka yi dukuli da ita ba, sai kaga yatta da ta zo da ita agolan, sai kaga ka fito, ko kuma dama tana da ya, tana da auku, tana dai da ya, sai kaga kana san wannan yar, sai a fasa wancan kai wannan. Wannan ya alatta, tunda ba a yi dukuli ba, ma'ana mujarradul aqdi la yuharrim am tsakanin wancan. Inda uwar da ta haifi matarka ce, to ita wannan daga nan da aka ɗaura aure da ita wannan yar, to uwar ta zama haramu. An gane? Sai yake cewa mene, wa raba'ikum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum, amma idan ba ku dukuli da su ba, to shikenan babu laifi. Wa halailu abna'ikum, da kuma ƴaƴanku, abna'ikum ƴaƴanku ku da kuka yi, halailuhum matansu, ma'ana matar ɗanka Halila ake ce mata, matar wato, ma'ana kai matarka sunanta Halila tuka, haka nan matar danka Halilatu ibnika, to waɗannan haramun ne ka aure matar danka allazina min aslabikum, wanda suka fito daga tsautsautu gugwa a bisu, mana dan da ka haifa ba dan da baka haife shi ba. Kun ga wato shari'ar musulunci akwai dukka, hatta lafuzin da ake amfani da su akwai dukka kwarai da gaske, dan ya fidda abin da ba mu zan tsala da fafiyu za mu ga bayanan malamai akai. Ko an tajma'u bainal ukhtayn, haka nan daga cikin haramun din har yanzu shine ku hada tsakanin wato iya da kanwa, yan mata guda biyu iya da kanwa ka hada suka aure su lokaci guda shi ma haramun ne, illa ma kan salafa duk sai aka ce sai abin da ya riga ya gabata an yi shi a baya, to babu laifi, inna Allah kana ghafurur rahim, dalle Allah mai gafara ne mai jinkai. ولا سوره النساء يجي وكان الطلاق والرجعه بيد الرجل بيد الرجال ده سكي ده كومي ا زمان الجاهليه ان نمجي يكي يوا ولم يكن لهما حد معين كما ده سكي ده كومي نن باسو ده وني اياكا متين زي ايه سكي سكي دري ا زمان الجاهليه يا كما داو ده يتا سو دري دين حتى حددهما الاسلام اصل لوكتين ده مسلمين يزو manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da wannan shari'a mai sauki mai dadi mai ni'ima, Allah madaukaki ya addade abin ya sa masa iyaka saki uku. Wa kanat fahishatu zina sa'idatan fi jami'i al-awsaf, kuma yace zina har yanzu tayi yawa ita ce ke rinjaye a dukkan tsabakoki matakan wato rayuwa ko kuma wato tsabaka tsabaka na mutane, na cikin manya akwai, a matsakaita akwai, a kananan mutane akwai, aikin su kenan aita zina. لا نستطيع ان نقص منها وسطا دون وسط باب وني اجي لا اجي متاني ده زمو iya kebewa dai sun fi yawan yin zina aw sinfan duna sinfin ko kuma wani yanki na mutane a ce sune suke ban da wani illa afradan min ar-rijali wan nisa sai yan kadan wasu mutane kwaya dai dai ku daga cikin maza da mata mimman kana ta'azimu nufusuhum mimman kana ta'azamu nufusuhum wanda wato rayukan su suna ji da kansu sosai, suna ganin wato rashin hankali ne, rashin mutunci ne, duk da mutunci ne mutum ya rika ya malika yin zina, saboda kawai mutuntaka suka ma watsar da abin, shi da abin ake ta'azumu da kusu mutum, ka san akwai wasu mutanen da Allah madaukaki ya hore musu wata nafsiya a zuciyarsu, su suna da ta saba ma Allah ma akwai kaskanci a ciki, dan me za su kaskantar da kansu su saba ma Allah, waɗannan mutanen manya ne a zuciyarsu ko da ba wai saboda wato wani hali na nafsi ba. Ya abal wuku'u fi hadhihi ar-radila, yana ganin ya bal wuku a kai fi hadhihi ar-radila, yana ganin nufusu su zukatan su suna kin a ce sun auka cikin wannan abubuwa na kaskanci na saban Allah. Wa kanat al-hara'iru ahsana alam min al-iman, kuma a wannan zamani ne na jahiliya wato ƴaƴan mata wanda yake ƴaƴa ne ba bayi ba, su halin su yafi kasancewa wato na mutunci fiye da wato bayi. Wa qamatul kubra, babbar musibar fiye fi al-iman, sune wato bayi. Ina kace mace baiwa ce za ga lokacin ba wani ba wata kaida, kawai ko ina za ta je ta abin da daga dama, shi yasa lokacin da Hindu din da Abisu ma matar Abisu Fiyat, lokacin da aka zo ake cewa ga wasu sun yi zina, shi ne take cewa hari abin da yake cewa al'ummu ta zu har suke mamaki yanzu ya ta yi zina. Wannan kun ga yanzu saboda ilimin su hatta na jahiliya ya tana kame kanta fiye da baiwa a wancan zamani. Yace amma ku ga idan al'umma suka lalace suka bi waɗanda ba musulmi ba wajen al'adunsu, suka koma al'adun turawa da mai kamar yanzu mai yadda muka samu kanmu, yanzu ba zancen ɗako ba wa kowa ba, kuma ma ɗan manyan masu bi ballanta na ƙasa wanda su kuma ba tsaro ba komai, a tsora mai yarinya talla ta fita tun safe har sai dare za ta dawo ba a san me ta je ta yi ba, ga kuma masu jin yunwa nan karnuka iri-iri a kan hanya, ko ina suka samu dama za su yi abin su. Allah ya ce mu, Allah ya wato gyara mana al'amuran mu, tashi mu tarbiyyantar da ƴaƴanmu. Kun ga haihuwa mutum ya haifi ɗa ba, ba wai shi ba ne kawai ka zo ka haifi ɗa, kawai ka yi aure ka kwanta da mata shi kenan a haihu, ba ka san yadda za ka yi tarbiyyar yaron nan ba. Ya kamata ka san cewa in ka yi sababi wani dan adam, baka san yadda ake tarbiyyar yaron nan ba. Ya kamata ka san cewa in ka yi sababi wani dan adam ya zo duniya saboda dubban maniyin ka, to wajibinka ne baka tarbiyyantar da shi ka sa shi ya zama mutumin kirki, ba haka kawai ka yi ɗa shi kenan ba ruwanka da shi kawai je rayuwar da ya zaba ba. Wani tun daga shekara uku bai san mai ɗansa yake ba, tun safe idan ya fita ɗan nan daga shekara uku nan yana titi shi ne ya shiga nan gida ya fita, wannan ya mangare shi ya shiga nan har ya koyi rayuwar kare kansa da bala'i da musifa da akan cinki kawai zai koyi abu kamar yadda dan wato dan zaki yake koyan fitina a jeji haka shi ma kawai zai saba da rayuwa wannan da kamata ba in ka san ba za ka iya tarbiya ba to ka zauna makakura saboda mas'uliyya ce ka tsora ma kanka kuma Allah madaukaki zai tambaye ka ranar tashin alkiyama akan wannan kiwon da aka baka dai halatta mu bar ƴaƴa haka kawai su ji yawo a titi ba mu san me suke yi ba ya kamata ki binciki yarki ina ta je gunwa ta je me ta yi me suka tattauna maganar me suka yi waye a wurin yake shaida ba wai kawai a bar ta ta tafi inda ta ga dama ba ta aikata abin da ta so wai tana da aboki ta je ta di ma yanzu wai an kai a dakin abokin ake ko sai ta zo dakin saurayi a gidansu wai har ma ya sayo kayan abinci da wani rusho ta dama musu abinci kuma daga nan ba a san abin da za su yi wai ai ta ne ta tafi duba ko ba wai sun ma musu a musulunci ba hatta al'adar mu da muka tashi muka sani a nan garin ai ba haka ake ba tadi an san tadi a kofar gida ake yinsu ba a cikin ma zaure ba kofar gida masu wucewa suna ganin su a tsugune a jikin katanga duk da kuskuren da ke ciki wannan dai shi aka sani a nan ita ce al'adar Bahaushe amma a ce ga wani daki a cikin zauren gida na saurayi ne a nan yake kwana wai ta zo ta shiga a nan za a yi daki to ba daka gaskiya ba ya kamata lalle waɗannan abubuwan ka yaƙe su kai a matsayinka na mai gida uwar gida ta yaƙe su idan ba haka ba to zancen fa a ce wai muna da mutunci a idan junanmu a idan wanda ba mu ba gaskiya bai taso ba sai ka ji ana cewa 'yar wane ga cikin tayi ciki 'yar wane ko kuma tun ana jin ma abin wani abu ne mai nauyi yanzu saboda abin an saba ma har ma an bar shi ma kawai shikenan ta ce to Allah ya sauke shikenan maganar Bahaushe Allah ya sauke sai addu'a Allah ba ku mu samu wannan abubuwan da kai cin ya kamata wallahi mu yaƙe su wallahi musta'an na zance ina yake karge mu koma ya zama ko wato jahiliya ta sake dawo mana Allah ya kiyaye gashi kuma gashi muna musulunci yace wa yabdu anna al aghlabiyyah as sahiqa min ahli al jahiliyyah yace abinda ke bayyana shine mafi yawa in an ce al aghlabiyyah as sahiqa majority mai fadi yawa mafi girma min ahli al-jahiliyyah daga cikin mutanen jahiliya lam takun tuhissu bi arin fil intisab ila hadhihi al-fahisha la ilaha illallah kun zan tanda nake yanzu mutanen jahiliya ba sa jin wani nauyi ba sa jin Allahu alaihi wasallam fa qala sayyidi ya rasulullah inna fulana ibni sayyidi ya manzon Allah wani fadana ne a harsu bi ummihi la ilaha illallah yace yayi zina da uwarsa cikin jahiliya a zamanin jahiliya yanzu ga musulunci ya zo kuma ya tashi a cikin mutane yake wani fadansa ne zinai da babarsa ga shi da an haife shi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في من صلى الله عليه وسلم قالوا كذي يتي دجي لا دعوة في الإسلام باب وتا دعوة مسلم قال أولا أبو جاهلية يا وتي مسلم يا جمال شي كم كتونوا من وتا أبو بوحة ذهب أمر الجاهلية الأمر الجاهلية ياتي كتوبة ولا آرين لما ذا الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكونش بشي أكوي رحمة أتكنت أكوي توفي ina kai tunanin idan da yadda ake wancanta kudin da argowar da rashin tsarin da kazantar da maguzancin idan da a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo ya ce musu shikenan duk wanda ya san yayi zina da wata ko an haifi ta to kowanne ya koma asali ayi kaza da kaza a gaggyara auren a faffasa a bata a jiya a canza ya kike ganin abu zai faru duk wani asiri da baka yi tsammanin zuwa sai ya tozo a ko ba haka bane to musulunci kuma daga cikin bukatarsa ko manufofinsa shine rufa mutane asiri shi yasa aka ce idan mutum yayi laifi shi kansa ko mutum ya je yayi zina a koye an hana shi zo ya tona ya faga da kansa cewa yayi kansa me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ummati mu'afa illa mujahirun illa almujahirin yace gaba ɗayan al'umma ta Allah madaukaki zai tsaye sai ya ba su lafiya ya ba su zaman lafiya ya ba su mutunci banda masu bayyanawa mutumin da zai zo yayi laifi kuma a gaban mutane yana nuna musu fa yayi laifi wanda kuru-kuru ake ganin sa a cikin al'umma zai ja gashi nan yau an zo shi da ƴar wane ita ƴar wane an san ta shi din dan wane ne kuma an san shi a unguwar su su wuce ya kama hannunta ta kama hannunsa sun tafi sun yi abin da suke wannan su ne mujahire ba sa cikin waɗanda Allah madaukaki zai wa mutunci ya tsare musu wato tarihin su da bayan su da komai nasu Allah madaukaki zai tozarta su saboda me bayyana saban Allah shi yasa ake son mutum ya rufa wa kansa asiri ko yayi laifi domin shi kansa shukurin cewa kai laifi kuma baka so kowa ya sani ai alama ce ta cewa kana jin kunyar mutane alal aqalla ko baka ba jin kunyar mutane kuma alama ce ta cewa kana baka so dai a ga wannan abu kuma alama ce ta cewa insha Allah zaka tuba don haka mutum nan kuma ba wai magana ba ake cewa jige naka koma ka rika iya koyi ba yawa a koyan da ma an riga an hana Allah madaukaki ya hana ka kuma ya san kana yi to amma ka zo ka bayyana kuma gaban mutane shi kanka akwai wani ƙarin cin mutuncin ga kanka ga gidanku ga danginka duk wanda ya sanka ka ci masa mutunci to ai kun ga dan gidan wani kun ga shi da abin da yake shine kaza shine kaza duk da kun san yanzu irin waɗannan abubuwan na maganar wai a yi maka ma cin mutunci dangane da gidanku ma yanzu kun san kamar an tsare rage ma ba a yi kuma haka bane yanzu an daina malam tun cewa ai gidan wani ma akwai kaza saboda kawai yawan abin Allah ya shi amma fa wato ni wannan addu'a da nake faɗa hakikanin addu'a ce ta Allah madaukaki ya tsare mana waɗannan abubuwa kuma ya taimake mu mutashi lalle mu yaki waɗannan abubuwa ban yadda da wannan addu'a ta Bahaushe shike nan Allah ya kyauta shi kuma a cigaba da zama haka ba a rika daukar mataki mutanen unguwa harkar hizba din nan a goya mata baya yau a rika sa baki ba kuma wai harka sai wai ko musani da kan ga mutane ko a kama su ko duk mutane a hankali in ku duba in za mu dauki salo irin na yadda ake tsarin hayatul amru bil ma'ruf wal nahyi anil munkar irin wanda ake a Saudi Arabia yanzu sai ga da tausasawa da taushi da roƙo har yanzu suna da tsari na irin risala text irin wannan da ake da shi da jawwa a aika maka an ganka kai kaza kai kaza da Allah ka ji tsoron Allah ka daina kaga wannan ita ma hanya ce ta jan hankalin mutum kuma idan aka bar abubuwan haka ba a yi jan hankalin mutane ba a yi musu wa'azi abubuwan fa za su ci gaba ne wata ran sai zo su fito karfin mutane yawa dole a rika taimakawa a ji hankalin masu wannan abu wani kawai haka ya fahimci haka ake yin rayuwar saboda na farko iyayen ta ba su sa shi a makaranta ba ba su tarbiyyantar da shi ba bai kuma samu wata tarbiyya a ta ko a gaban wani malami ko wani abu ba haka kawai ya zo da doya take zuwa haka ya samu kansa ma'ana bai san akwai wani tsari na rayuwa ga yadda zai kaza ba ga yadda zai kaza ba a koya masa don haka a cikin nan idan aka ce za a koya masa yanzu taimako ne gare shi mu taimaka wa mutane mai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka ko azzalimi ne shi ko wanda aka zalunta ya za a taimaki azzalimi shine a kama annabi ana shi zalunci ya takaita ya tsaya haka domin in ya wuce ya ci gaba to zai cuci kansa kuma zai cuci wasu to mu taimaka ba wai da fada ba turawa abin da yasa ba sa son wannan tsarin na amurka za mu na amurka da ake cewa hizba ai so ba sa so ne mutanen mu yaro ko ba haka bane ke sa suke yakar abun ba sa so a rika yin wannan aikin alhala mutane ne duka duk inda ake yin wannan abu to za ka ga cewa suna bayan waɗanda suke fitowa suna tsagera suna cewa su ba sa son wannan abu su suke taimakon su da kuɗi da fikira da tsari ne da za a yi abubuwa don haka idan mu muka tashi kuma muka yi amfani da usulubi mai kyau in muka kyautata usulubin ta hanya mai kyau ka ji hankalin mutum da tausasawa da nuna kauna ba da zagi ba in an ga mutum go da wata hanya ce kai ku kuma mutane ne kai ku daina kaza ko ku je ku gore su ba da wannan usulubin za su daina ba duk dan adam din da yake jin shi yana da yancin yayi abin da ya ga dama to fa idan baka bi masa ta hanyar da zai gyaru ba ka cire wannan abin da zuci daga zuciyarsa shine kansa yace na hakuri na daina yau wannan fa shi ita ce nasara amma in kai amfani da karfi gwamnati ita ce mai amfani da karfi ko ba haka ba to idan gwamnatin ba ta yi wannan ba mu abin da zamu yi shine mu bi da sauki mu ji hankalin mutane taimakawa mu yi musu yanke tuka yan takardu pamphlet kanana a rika rubutawa ana bayarwa hukuncin kaza fa kaza ne wani bai san hukuncin bane shi yasa yake yawa dan Allah a taimaka kar a bata mana society nan a gyara aika za kuma a rika fito da wasu programs a masallatai yadda za ko kuma a rika wayar wasu programs ko a masallatai ko a wasu wurare wannan na samari ne kawai mafi yawan wato masu yin da'awa sun saki wannan abin ne ba a yi yana da kyau mu tara tunani gu daya mu rika irin waɗannan baramis ɗin ka tara wani tsari wani zama kawai da samari kawai ka taimaka samari ɗin in wani ya zo ma ya kai shekara 25 ya haura ta kar maka Allah ya hakuri yau ba da kuma kike yawa wato samari sabon taki sabon tunani a rika ta musu tunani mai kyau ta hanyar karantarwa ko ta hanyar yin boko ne ta sa musu kai ko ta hanyar koyar da turanci ta hanyar koyar da menene sai ka samu hanyar su yadda zaka sa musu tunani mai kyau tarbiyya mai kyau ya zama cewa su juzu'i ne na wannan society din juzu'in da ake alfahari da shi don barin mutum ya girma shi kadai fa wato ba mai ba shi tarbiyya ba sai ke da in ka bashi shi kadai za ka insha Allah ina sa ran ya kuwa za su yi tunani akan irin waɗannan abubuwan kuma su ba da shawarwari nan gaba za mu kullo da wasu abubuwan insha Allah da za ka kai kan na samari kawai
zama da tattaunawa zan ga wato malamai da malamai ke ba su irin wannan baiwar sai su je wata unguwa sai su tara samarin unguwar kawai a ce yau na ga yake cikin abinci da rana ko da dare kawai za mu haɗu a wata gona mu zauna a cikin da abubuwa a tattauna a gida kai mai kake yi ya result ɗinka ya yi kyau ko bai kyau ba kafin dan adam idan ya zama ba wanda yake nuna masa kauna ba yana lalace kuma gaba kawai saurayi idan ya taso a gidansu ba a san ba a kula da shi ba abu kaza yake so an yi masa a dan biya masa kuɗin makarantar ya gagara to sai ya samu wani haka zai zauna da shi sai ya ji yana kaunarsa ya ce zan baka shawara kai kaza kai kaza ka je karatu kuma ba wani lalle ka ba da shi kuɗin ajiyar ka ba za ka iya samowa a je a biya wannan kuɗin makaranta ya gama sakandare ya gafa shiga jami'a a biya masa kaza a biya masa kaza nan dan zai ga al'umma ta gyaru yau tsawon a gefen bokon gefen arabiya din jin mutum masa wa juna wannan abubuwan shi ne zai samu zauna lafiya domin an samu kwanciyar hankali Allah ya kiyaye mu shiga wasu abubuwan duk da yake dai akwai amfanin su ila ne muke rawa Abu Dawud mun gama lako yawa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la da'awata fil islam dhahaba amru al-jahiliyyati al-waladu lil-firashi da na wanda aka same shi abun sare shine ma'ana al-waladu lil-firashi inda aka haifi da ma'ana inda aka ce a gidan wani aka haifi da to dan gidan ne kike kar ku zo mana wani abu yana gidan wani yanzu eh ko mai aka yi a tsakani kan ku tono mana ba ma bukatar jahiliya ta gama an huce ta an take ta musulunci ya zo za ka ta ku tono mana a ce wani ai asalin sa dan wani ne da ma kaza aka yi yasa aka same shi a rufe wadannan abubuwa da kai musulunci kuma yi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace walil akhiri al ajr wanda kuma yayi zina to hukuncin sa shine wato ne dudi ma'ana za a je ta shi al waladu lil firashi walil akhiri al ajr wa kana ina ne يجي وقصة اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن أمة زمعة وهو عبد الرحمن بن زمعة كتي معروفة قصة لم تلك تند أكي سكان سعد بن أبي وقاص لكما عبد بن زمعة ولم تلكين عبد بن زمعة عبد بن زمعة دنجنة ابن أمة زمعة شي زمعة أجاهلية ينادى وتبيوة sai ta haifi wannan da sunansa Abd mun gane Sa'd ibn Abi Waqqas yana da dan uwansa da yazo mutuwa sai ya wasiya sai yace dan nan fa Abd dan gidan wance a gidan Zam'atu to dana ne don haka ka karbo mun kaya ne mun fahimta abin ma'ana yana nufin yayi sadu da wannan baiwar an samu wannan dan Abd ibn Zam'at to shine a lokacin nan yau sai ya zo yake cewa ai gashi wannan da nasa ne suka zo aka yi istisami gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan yayin hukunci da wancan abu cewa alwaladu lilfirashi mun gane cewa ba wani abu da zai tabbatar da wannan tunda dai wannan da yana nan gidan zama a je ya zauna a can amma sai ya duba kuma sai ya ga wannan dan yayi kama da dan uwan Sa'd ibn Abi Waqqas hakikatan mun gane wannan to shi amma shine a lokacin ya dai dakatar da wannan abu akai wancan hukunci har ya umarci Saudatu bintu Zam'a wanda take yar uwar wannan Abd ibn Zam'a ne sai ya umarce ta matarsa kenan matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Saudatu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta umarni yace ihtajibi minhu yace ki sa ijabi tsakaninki da shi domin asali da ko dan uwa da yar uwarsa ai babu hijabi zai iya shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na kanin matarsa ko zai kuma je dakin matar wato matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin ta na me iyayarsa ce to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci Sauda yace ki yi hijabi ba ke ba wannan abdin ya rika shigowa gun saboda me nan yayi amfani da hikimarsa da karinar da ya gani ta kyakkyawar kamar da take tsakanin wannan saurayi da uwa dan uwan Sa'd ibn Abi Waqqas da yaro kun fahimta nan hukunci ne bil waqi wancan kuma hukunci ne da shari'a bai ce a dauko dan a kawo shi nan ba ya bar shi cewa dan sa ne to amma yayi umarsi matar sa cewa ta yi hijabi kun ga amfanin lillifa wadannan abubuwan na jahili kun fahimci wannan kisar yace to wannan kisar ma'rufa ce wanda duk ya karanta ya san ta ya san cewa irin wadannan abubuwa na alaƙoƙin jahiliya suna daga cikin abin da ke bata wato nasaba Allah ya yace wa kanat alaqatu ar-rajuli ma'a auladihi ala anwa'i shatta kullum ke yi la ilaha illallah amma sai kai ne muku to me a gaba idan mu tsaya kanka me akwai yawa sosai to sai mu tsaya insha Allah sai ni gaba sai mu tura kai zuwa lokacin da zamu gaba da fatan ana fahimta Allah kuma ya samu na fa'idar abin da muka karanta duk wani abu da yake cikin karatun nan na fa'ida na alheri Allah ya ba mu ikon aiki da shi abin da yake kuma an ba mu kissar wasu abubuwa ne marasa kyau na al'amarin jahiliya Allah ya zare tunanin su daga kanmu kar ma mu ce zamu yi Allah ya kiyaye mu صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما إن تنبأ ويميتا يهودا وسكي شيوا سوء أن الله نه دمي سكي كف حجة. تو أيدا ما مجد بات حجة بس. دوان دي زي ما تن الله نه زي ما بام مجد هنا ده حجة نه الله نه يبغى سلام.
أكون كا على اللي هو من دالك لازم يعلمنا من. أما أيها حنا ما نمي في مدار.
ko
me da mu dar azumin kullun ace kullun azumi gidi kullun ace azumi gidi baka hutawa to wannan sabon sabo ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an hana shi kun ga ace da ace mai kyau amma idan mutum ya huta iyaka wajen yin da shi an hana haka nan mutum lafin filin da yake tsanta wa kansa har ya zama ya ki yin bacci kuma ga kai na bukatar bacci kun ga wannan duk suna diga babin gulubi to wannan ma zaka dora shi ne a babin gulubi in asalin yin waka ya alaka to kada kuma ya kai ka za a ce ka aje alqur'ani to abin kuma ya wuce iya qur'ani ai ya bi duk abin da zaka yi yaban manzo Allah yana tunda taba ga mana nan yaban da zaka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba salati bane domin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madauki mana nafsi akan cewa shi da mala'iku suna yin salati kuma umar ki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu ma aka umarce mu yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace mana man salla alayya maratan wahidatan صلى الله عليه بها عشرا idan mutun ya mun salati daya to Allah zai masa salati goma kun ga duk wannan amma shi wannan salati in kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata daraja ce da kai aikin ka zai kara maka ko kuwa Allah ne ba mai kara maka ko ba ka bane wannan kuma idan ka zo ka karanta alqur'ani wannan ba ina nufin wato nuna kar'ai salati ne yawa lalle ai salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga kuma ma irin ladan sama Allah madaukaki zai ba mutum lada ko zai masa irin salati na sama wanda mun san irin sama guda goma to amma idan mutum yazo ba ma salatin bane kawai wake ne da yabo yazo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ilma wani ya auka cikin wuta iyaka wajen wannan yaban kuma wannan yaban wanda ba salati ba da aka umarce mu ba zai kara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata darajar da Allah madaukaki dama bai riga ya bashi ba kaga ace ka zo ka bar shi saboda alqur'ani ai ma'ana ka bar alqur'ani saboda shi wannan ba daidai bane ya kamata mutum ya bar irin wannan abu ko kuma duk da ya halatta ya rika hadawa ya mai da hankali kan alqur'ani domin alqur'ani shine albarka da rayuwa da tunani da shi wannan addini illa din da zaka samu ma shi kansa ba a kwatanta shi da wato walja ko wani harafi ba ko na alqur'ani in ka karanta na gane wake samu na da goma na da goma ma san me yana dan ba yawa wani abu ne da Allah madaukaki ya aje wa dan adam ko wani harafi da in kace bismillahir rahmanir rahim guda lokacin samu harafi ne wato bismillahir rahmanir rahim goma sha tara goma sha tara nan kaga ka samu lada 190 kuma ka san me ladan nan kuma nan tana cewa lada daya na Allah ka yafi duniya da abin da kike to ka boke tawaki wanda ba ka da tabbacin ba ka cikin wadannan wanda harufan su ko wanda daya zaka sami irin wannan ladan ashe ya kamata kake wasa da alqur'ani Allah ya kauce wannan kuma yana cewa
ba wannan muke so ba kai wanda ne bashi yawa
wannan yana cewa malam yayi maganganu game da bid'o'i da yadda ake gane su bisa wasu ka'idoji to shin akara maka lahu mutum zai iya mai da kayan lefe su akwati mai taya shin alama a ko cikin al'amarin sadaki kai da zai biya na auren wata mata da zai yi ko a'a karin bayani to ko abin da ya shafi muna jin mun fahimci akwai bukatar malamin ya fahimci ko kuma ya koma ya sake murajiya abubuwan da muka tattauna nan ne ake nufi da bid'a a wani babu yake samun bid'a babin ibada abin da ya shafi harkar mu'amalat na aure idan ba an sami nassi da aka sabawa ba al'adar mutane duk ta bambanta a ko'ina suna yin takara a nan sai idan an sami tsanantawa abin yayi tsanani da yawa a ce malamai su nasiha a raguwanta wa samari amma ba asalin wannan abu
ko ya shiga sadaki ko ya shiga cikin wani abu daban wannan tsari ne da shiga cikin wannan babin da bid'a ina fata mun fahimta yau dan haka ba wani laifi ne cikin sa duk da na san malamai a baya an yi ta tsanani haka sosai akan sa wani ma ana cewa in yayi irin wannan auren babu to ba dalili akan wani wannan kuma yana cewa dan Allah malam ina neman addu'a daga gare ka akan wata bukata ta da nake nema a wajen Allah dan hakika malam da kai da ƴan uwa musulmi nake neman addu'ar ku Allah ya taimaka wannan addu'a yake so muna roƙon Allah madaukaki ya biya masa bukatarsa da tamu baki daya wanda take ta alheri ce yawa duk abin da yake kuma na sharri Allah ya tabbata shi daga zukatan mu dan haka muna roƙon Allah madaukaki ya biya wannan bawan Allah bukatarsa wannan kuma yana da wata tambaya yace shin malam ya halatta a hada sunayen Allah kamar haka saboda sauƙaƙawa makaina kada in manta su ko hakan ma bid'a ne to sai yi wani misali yasa B sai sa shine al-basir A al-awwal N an-nadir D al-ghafar S as-samad wace ka jera kamar sunayen Allah kenan duk sai ka sa musu wannan sai ka sai zama idan ka haddace waɗannan din kamar ka haddace sunayen Allah to wannan tsarin da mutan shi dan yanzu idan ka haddace wasu harufa ne da ka haddace kai ka tsara su ka haddace ba sunayen Allah ka haddace sai dai idan kana nufin ta taimaka ma wajen sauƙin ka halarta sunayen to kila wannan zai iya zama a ce wato wata dariƙa ce da ka fidda ita don ka haddace sunayen Allah wannan kuma a talibin ilimi dabarun hadda ba a matsala a cikinsu don wasa'il ne ba su ne gaya ina faɗin mun yi magana akan wasa'il da gaya ko yau a nan sai iya zai iya shiga cikin wasa'il wanda ba laifi ba amma irin waɗannan abubuwa mun san mafi yawa mutane suna yin su sai ka ga sun zama wani abu daban yau idan ya zo yi su wata lauha wani allo allo haka sai ya zo kila ya ta yi a gidansu ila yaran ka ko su tafi su zamanin ko da laye laye ko makamancin wannan ko wani hadibi ne da wani tsari da makamantan irin waɗannan abubuwa ya ga dai a kiyaye irin waɗannan wannan kuma yana cewa shin malam gaskiya ne cewa bid'a ta rabu gida biyu mai kyau da mara kyau wannan mun amsa ko a lokacin karatu cewa duka bid'a wasu malamai sun faɗa cewa ta su mai kyau da mara kyau amma wannan ta tsimi din ba a gina shi akan dalili ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ne kullu bid'atin dalal Allah ya samu dace muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan sunnar manzon sa sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi